gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
To jama'a assalamu alaikum, shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda yau ma 12 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana akan salon mulkin wa'adin shugaba Muhammadu Buhari na farko da kuma sabon wa'adinsa da ya fara ko ya jama'a suka ga wa'adinsa na farko.
Buhari ya hau zan yi aure, da Buhari ya hau zan yi mashin, zan sai gida da sauransu. Sai Buhari ya hau sai ga ba mashin hotel takalmin makirci ba ku samu saboda ana kokarin gyara yadda abubuwa za su normal. Ka gane? To shi yasa sai mutane wasu suka fara gani a kai akwai kuma matsala.
To Hafiz, ka san makonni biyu kenan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sharantarwar fara aiki a wa'adinsa na biyu, inda ya kammala wa'adinsa na farko da ya shafi shekaru hudu akan karagar mulki.
Don haka yau za mu ji ci gaban tattaunawa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe, inda wasu da suka mara masa bayan a wa'adinsa na farko kuma har yanzu suna goyon bayansa suke ganin kwalliya ta biya kudin sabulu.
To wasu kuma sun goyi bayansa a wa'adinsa na farko amma yanzu sun daina suna ganin akasin haka. Har ila yau kuma akwai ci gaban tattaunawa da mai fashin baki Ismail Aminu Danja na Jami'ar Ahmadu Bello Zaria.
Muna kuma tafada amsoshin tambayar da muka muku a Facebook a duk cikin shirin namu na yau da gobe.
Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce yayin da Najeriya ke bikin cika shekara 20 karkashin mulkin demokradiya, wani irin ci gaba kuke ganin aka samu? Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsan mu ta farko ta fito daga Alhaji Saminau Daura Saminau, inda yace salam biyoye Hausa, ina muku fatan alheri. Bayan haka ina so in yi amfani da wannan kafa taku da mika gaisuwa ta ga al'ummar ƙasa ta Najeriya ta wannan rana mai dumbin tarihi. Da fatan manya-manyan baki da suka halarci wannan biki, Allah ya sa su koma ƙasashen su lafiya.
Lallai kam Hafiz, yau 12 ga watan Yuni nan kan akwai kan tarihi tare da shi.
Gaskiya.
To sai kuma amsa na gaba daga Ibrahim S. Jibrin Bauchi. Shi kuma ya ce, to ni dai ban san akwai demokradiya ba saboda ban ga komai ba kuma ban ji komai ba. Fatan dai Allah ya zaunar da ƙasa ta lafiya. To amin.
To amin. Anya ku a ce a shekaru 20 ba a ga komai a ƙasa
ba? Ba a ji komai ba?
To Allah shi kyauta. Sai kuma amsar Alhaji Yaro Bulbula ya ce, gaskiya an samu ci gaba domin sojoji sun bar 'yan siyasa sun ci gaba da mulki.
To Hafiz, ga kuma Salim Mustafa Gaidam. Shi kuma ya ce ci gaban mai tono rijiya ko?
To fa. Amma ina ga ai kamar an gama haka rijiya ko?
Da alama ne.
To Allah shi kyauta. Sai amsar Shehu Adamu Rijau ya ce, eh to za mu iya cewa an samu ci gaba a wasu fannoni, a yayin da kuma a wasu fannoni aka samu akasin haka. An samu ƙarin makarantu, asibitoci, an yi famfuna, an gyara hanyoyi da dai sauransu da dama.
To sai kuma amsa na gaba daga Kabiru Aliyu Gwarzo. Shi kuma ya ce, wallahi babu wani ci gaba da aka samu na ku zo mu gani, sai yunwa da fatara da kuma rashin aikin yi. Mu dai sai addu'a, amma shugabannin Najeriya ba su da adalci. To kaga wannan tarikin shi kuma ra'ayin shi kenan.
To Allah shi kyauta. To sai amsar haɗin gwiwa da ta fito daga Muhammad Sadi ɗan Hausa Baturiya da Aminu Adam Malam Madori tare da Dauda Garba Bahaushe Nijar, inda suka ce salam yau da gobe. ba laifi an dan samu ci gaba kadan, amma ya kamata a canja daga 12 ga wannan wata a mai da ita ranar da aka saba yi don kamba bata.
Eto, shi kuma ra'ayin shi kenan. To, sai kuma wannan Yusuf Musa, shi kuma list wato ya mana, yace ci gaban yawan shekaru a demokradiya, tabarbarewar tattalin arzikin kasa, tabarbarewar tsaro, tabarbarewar ilimi, tabarbarewar harkar lafiya. Ikon Allah.
To, shi ne, amma dai gwamnati na ga ta ce tana ta kokari.
Eto, sun ce su ma suna irin nasu yunkurin ba?
To sai amsar Jabir Yahya Muhammad ya ce, to hakika mu kan dai a waɗannan shekaru 20 babu abinda mulkin demokradiya ya amfana mana face koma baya.
To kaji kuma Abdulkadir Shu'aibu Dabo, wannan dai ina ga malami ne, cewa yayi salam yau da gobe mun samu ci gaba saboda abubuwa suna ta sauyawa sakamakon mika komai namu zuwa ga mahalicinmu. Wato shi ya dogara ga addu'a kenan.
To aka ce in kana da kyau sai ka kara da wanka kuma ko?
Da alama.
Sai amsar Abubakar Kawu Girgir ya ce, a gaskiya an samu ci gaba sosai duk da dai ta wasu fannoni kuma bayan aka samu domin cin hanci da rashawa kafin mulkin demokradiya bai zafafa kamar a wannan lokaci ba. Sannan harkar ilimi ingantuwarta ta fi ta wannan lokaci, amma a wannan lokaci kan dan ƙasa ya waye sosai, sannan ƴancin kai ya ƙara wanzuwa.
To kaga shi ya adalci ya faɗi ci gaba, ya kuma faɗi inda za a ce ci ba yake.
An samu ƙarin ƴancin faɗin albarkacin baki.
Ƙwarai, ƙwarai kuma haka din ne. To sai kuma amsar Musa Hadara Asba da Magaram. Shi kuma ya ce yau da gobe sai Allah. To gaskiya ni kam da yake ba ɗan Najeriya ba ne, ba zan iya cewa komai ba. Domin haka babban kaya sai amali ke ɗaukansa, na gode.
To sai amsar kai ya ci kuɗi, kai ya ci kuɗi.
Sunan shi kaɗai ya burge ni.
Inda ya ce sai dai na mai haƙar rijiya da kuma tsantsar cin hanci da rashawa. Anya ku a ce haka?
To shi kuma ra'ayin shi kenan.
Wai ci gaban kenan yake nufi.
Sai kuma amsar Ibrahim Suleiman Macika daga jihar Kebbi. Shi kuma ya ce za mu iya cewa an samu ci gaba a wasu fannoni, a yayin da kuma a wasu fannonin da saura, kamar na tsaro, asibiti, rashin aikin matasa da sauransu.
To Allah shi kyauta dai, amma dai gwamnati ta ce tana iya kokarinta. To sai amsa Haruna Abdulmumini Mai Gwado ya ce, to za mu iya cewa an dan samu ci gaba kaɗan, amma fa gaskiya matsalolin sun fi ci gaban yawa.
Sai kuma amsar Garba na Halikan Bakebbi, shi kuma ya ce an samu ci gaban ƙaruwar masu aikin gona a Najeriya da gyaran hanyoyin jiragen ƙasa da titina da karɓar kuɗi daga hannun ɓarayin biro, tare da samawa matasa dubbannin aikin yi na 30,000.
To Amina, kin karanto mana amsar mu ta ƙarshe, to mun gode, sai a ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu leƙa zauren muhawarar yau da gobe don jin ci gaban tattaunawar da wakilin Isa Lawal Ikrayi da jama'a, ga kuma yadda tattaunawar ta kaya.
Amma wasu su me yasa lokacin da ka bishi duk baka tunanin waɗannan abubuwan?
Na bishi tsakani da Allah, saboda na san yana da gaskiya, yana da amana, yana son talaka, kuma zai kawo mana waɗannan canje-canjen. Yanzu duba jami'o'i, dukkan jami'o'i a lokacin shi shekara nan wata nan sai kai a kulli, na ɗauka mu shiga Muhammadu Buhari yana son talaka da gaske, zai inganta rayuwarsu, harkar lafiyarsu, harkar ilimi, harkar abubuwa duk da ya shafi talaka. Amma da ya hau shekara hudu sai talaka ya shiga ukubar da bai taɓa shiga ba. Sai na gane cewa to in na ƙara bashi wata shekara hudu, musamman mai bincike wanda ya san gwamnati, wanda yake karanta abubuwan da ke zuwa da dawowa, ya san cewa kuskure ne ka bashi Muhammadu Buhari wata shekara hudun, domin ya kasa a shekara hudun farko, shekara hudun na biyu ma ba abin da zai yi.
Malam Muhammadu Yusuf Mai Zaru, kaji abin da Ismail Sahabi ya ce game da wannan gwamnati, ku ba kwa ganin irin wannan kurakure ne da wasu ke ganin cewa ya kamata ma da a ce wannan shugaban kasa ma bai dawo na biyu ba, kada a ƙara ci gaba da kurakuren?
To a nan kamar da nake nanatawa, na sani, na imani, na tabbatar da cewa dan adam tara yake bai cika goma ba, kuma Malam Muhammadu Buhari ba ma'asumi gane zai iya samun kurakurai nan da can. So amma na ji daɗin maganganun shi Malam Sahabi, wasu gurare da ya ambata cewa, musamman a inda yake ambata cewa in an gamsu da mutum yakan koma, to kaga Malam Buhari ya koma, kaga kenan an gamsu da shi ne shi yasa ya koma.
To ai ya ce yana tantama akan sakamakon zaɓen.
To ai wannan kotu ce za ta tabbatar da shi, amma abin da yake bayyane Malam Buhari ya koma hawa na biyu, kaga kenan an gamsu da shi, an aminta da shi. Abinda kuma ya ambata na gaba cewa yunwa talauci ko kuma rashin tsaro kamar lasin tsaro kamar yadda ita malama ta ambata abinda ya shafi yinwa ni in zaka shekara 100 kana cewa ana yinwa a Najeriya wallahi bazan yadda ba saboda ni a ita yinwa in aka ce yinwa kana da kudin kama zaka nemi abincin duk inda yake ka rasa yau in ka je kasuwar nan tirin sai bu ko ka je makarfi ko ka je kobo ko an ce duk irin ka yadda kasuwannin na kauye kai na sabon garma in ka shiga abinci in trailer 10,000 kake so zaka yi su
wato akwai abincin
a bayyane
ana magana ba kudin sai
kudi kowa ne sai Allah ya alƙawarin kowa sai ya zama dangote ai Allah bai alƙawarin kowa sai ya yi kudi ba in kowa ya zama dangote wa zai kwashi wa wani kashi wa zai kwaya wani wanke da guga wa zai ma wani gaji ka'idar Allah bai ci su kowa ya arziki ba
magana da su sahabbi irin suke magana shine ai da akwai kudin ana walwala yanzu sai aka tsit
wallahi wannan duk abin da yake faruwa an ce ba ana ta kai ba a ta kaya wato kan ne ya samu musamman zan yi ta'aliki akan abin da ya shafi tsaro ai kan da ya samu din nan samuwar kan ita ta sa ake ganin wasu matsalolin daban-daban samuwar kan da nake nufi shine magana Boko Haram wanda ita take girgiza kasar nan kowanne lungu kowanne sako ba wai nan arewa ba kawai a'a har kudancin kasar nan ta girgiza ta ragargaza ta shiga kowanne lungu na kasar nan sai yasa ba ma a tunanin komai magana kidnapping da ta ce wai kwana a wannan a'a ai ba wai arewa ko ina kidnapping ya dade ba wai gwamnatin Buhari bane Buhari ya gaji wannan abu ne saboda haka maganar tsaro kama bude baki ka ce wai an ci baya ne a tsaro gaskiya ba kai maka kanka adalci ba saboda yanzu aka tambaye ka zaka ce zamfara binnin gwari ka dauko jiya hudu uku biyar ka ce gashi nan abu ya tabarbare wanda a da ana magana kasan ne gaba daya abubuwa sun je gwalgwale sun rincabe sun lalace ba a takai ba a takaya a lokacin takai kawai ake to yanzu da kan ya samu shine aka koma kuma takayan ana neman kaya
akwai wani abu da gwamnatin Buhari ta yi malam Muhammadu Mai Zaru ku da kuke bin shi da kuke ganin ya taba rayuwar ku saboda haka kuna sa ran zai iya karin wani abu da za ku ci gaba da marhaban da shi
daga ciki akwai wannan magana da nake maka ta yanzu cewa an samu gurgudan natsuwa ta bangaren tsaro abin da ya shafi ainihin Boko Haram wadda kowanne lungu gida-gida ake bin mu sako-sako lungu-lungu ba ma bacci da magariba ta yi kowa hankalinsa ya tashi da ka fita da rana baka tunanin dawowa gida da matarka ta tafi suna baka tunanin za ta dawo don komai na iya faruwa yaran kan ya tafi makaranta baka tunani da
amma malama ruka yana cewa yanzu kuma ana ta sace mutane ai
sacewa ai bai kai yawan wancan ta bargazar ta wancan lokacin ba ana sace mutane amma duk tsoron da ake ciki bai kai na wancan lokacin ba
ya magana tattalin arziki da tsiya ta barbare
arzikin kasa Allah ya ji kan malam Albani yayi wani bayani yake cewa kada ku sa rai daga cin Buhari ya zama shugaban kasa nan take komai zai normal a'a sai an dau dogon lokaci hai buga misali da Ghana sai an dau dogon lokaci mai tsawo sosai sai dai abin da yake sa rai Buhari zai yi shine zai shimfida wa kasar wata turba da za a dora a samu wadanda za su dora akai abubuwa su daidaita amma wai a ce daga hawan Buhari kowa zai ji ya zama dangote kowa lafiya lau kowa bai da matsala
amma yanzu Buhari ya shimfida
ya shimfida ka dubi kai abin da ya manoma mana yanzu taki da muna sayen shi 12,013 yanzu taki yau din nan na sai taki 2,500 yau din nan
amma an ce gwata ta daina raba yanzu dai ka je ka siya
babban matsalar bari ka ji babban matsalar ita ce wato shi talaka wasu daga cikin talakawa abinda suka zata da gwamnatin Buhari ji yau an ce an rantsar da Buhari kowa zama dan wata gobe ba haka take ba ko kuma kana kwance kawai za a rika maka ruwan dala a'a ba haka take ba canjin Buhari ko gwamnatin Buhari shine abin da ya shafi talauci da ake kokawa shine ka tashi ka nemi na kanka ka samu ka biya bukatar rayuwarka ka taimaki wanda zaka taimaka ba wai ka zauna a kashe maka zuciya wannan kana jiran Allah ba ku samu ba a'a ka tashi da kanka ka nema shi sa wadansu nan da nan kuma suka juya suke nuna su ai ba su gamsu da gwamnatin ba ni na san mutanen da suke cewa ai da Buhari ya hau za su sai mota da Buhari ya hau zan yi aure da Buhari ya hau zan yi mashin zan sai gida da sauransu sai Buhari ya hau sai ka ba mashin ko ta takalmin makirci baka samu saboda ana kokarin gyara yadda abubuwa za su normal ka gane to shi yasa sai mutane wasu suka fara gani a kai akwai kuma matsala akwai matsala ba a rasa matsala tabbas dan ba zai taba yiwa ba Buhari ba annabi bane ba Allah bane dole yana da gyara yana da daidai mun san daidan sa mun san kurakuran sa so mu yi masa adalci mu yi masa uzuri mu yi masa fatan alkhairi mutanen da suke cikin suka dai baibaye shi Allah ya shirye su kuma maganar da ta yi ta cewa a waɗannan mutane da ake cewa an sun dabe bai Buhari sai ai akwai tsari ne ya zo da abin kamar da nake faɗa da tsari wannan gwamnatin ta zo da tsari farko dai ba ta soja bace ta kama karya
a kare inda ba gaba a'a gwamnati ce da tazo da tsarin da tazo da shi gwamnatin farahu la kaga tana da bangaren zartawa
amma za a ce wai saboda tana da tsari sai kuma a rinka juya shi shi ba zai yi kokarin kanshi a matsayin shugaba ba
barka ji ai yana iyayin sa amma isa yanzu a ce gwamnatin da take da mutum wajen cabinet a ce mutum wajen 300 ko 4 zuwa 5 a ce mutum 1 2 3 ne kawai za su sha wahala
alhamdulillah mutum 1 3 sune masu gaskiya
mutum 1 2 3 in ka kirga su zaka rasa kuma yanda zaka yi ka samu wani sai ka sha wahala bayananu ba mu san boyayyu ba
malam Baruka ya kin ji abin da malam Muhammad ya ce wajen baki amsoshi da ke da sahabi akan abin da yasa ku gudu kina ko kuna cikin lokacin sare za ku yi kudi nan da nan da gwamnati ta zo lokacin shiru ka ku juya baya
to ai kai ma dai da kanka ne ka ga wai ka yi dariya da wayannan amsoshi da ya bayar kaje zan fara bashi ansa na wannan da ya magana cewa da bomb akwai amma yanzu babu bomb shike mace za ta fita tana tunanin za ta dawo ko ba za ta dawo ba to shin malam in har kina tunanin idan kika fita za ki dawo ne ko ba za ki dawo ba ba sai ki bar fitan ba ki zauna gida abinki to wannan fa ya kai mu fa har cikin gida ne za a biyo ki har cikin gida ne za a biyo ki da ke da ƴaƴanki da mijinki a tafi da ku a kuma tsawwala muku kudi idan ba ku biya kudin nan ba a kashe ku
wasu na ganin wannan tabarbarewa al'umma ce ba ta da jibi da shi shugaba
to in ta barbarewa al'umma ce ba ta jibi da shugaba ya akan shugaba shi ya bar wannan gap din tsakanin shi da mutanen ai ya kamata ya matso da ita ne tunda muna presidential system of government ne kuma federalism muke yi ya kamata a ce gwamnatin yanda aka raba ta into three strategies then the local government ya kamata su zama very close to one idan wani abu ya faru da mutum local government su maza su picking up to state daga nan zuwa wurin shi fada ma gaba daya abubuwan ba haka yake ba su da ƴaƴan su da matan su su ne mutane mu kuma Allah ga mu gare ka to mun ji mun karba ba komai mun ji mun karba amma mene ni dai ina nan kan baksuna malam Muhammadu Buhari inda mai tausayi ne tsakani da Allah da annabi yanzu ba shi da tausayi kuma ni na ce ma ya yaudare mu ƴan Najeriya saboda haka nan kawai ya ce saboda talauci a Najeriya yayi kuka to yanzu ba kuka mun muke yi ba ihu ake yi amma shi yana can yana dariya
amma malam Muhammad ya ce an inganta noma mafi akasari ba za ku je ku sai ba za ku je ku noma bane sai kuna magana yinwa ga abinci na a kasuwar shauri
to yanzu dan Allah dan annabi ya inganta noma bayan gidan shi har yanzu ta gwamnati ake ci sa'annan kuma an ce power wuta amma in ka je gidan minister of power din yana nan da generator a gidan shi in an yi maganar minister na gida housing ita ba government house din ta daban yake da na sauran government houses din shin haka ake yi ai idan kai kana so kai gyara sai ka saka kanka a cikin condition din da mutane suke ciki ba a ce wai lowest na kasa ba ko da middle class ne sai kai feeling ya suke ji dan sa'annan kafin ka samu kai taking action kuma yanzu ne shi yana magana cewa a cikin mutane wurin kaza dukan kaza a samu bai wuce 1 2 3 masu gaskiya ba to shi a matsayin shi shine zai zabi wanda yake so kafin ya kai I executing din abu I sorry yes he may I ya kamata a ce yanda mutane suka san shi mai gaskiya ne ya nemo waɗanda mutane suka san su masu gaskiya ne
to ai magana ake cewa sun yi karanci a Najeriya masu gaskiya
a sun yi karanci a Najeriya yanzu shikenan idan Muhammadu Buhari ya tafi rest in peace ya mutu shikenan ba wani wanda zai rike Najeriya abinda ake nufi a ce kenan Allah kar ya nuna mana wannan abin suna nan
Malam Isma'il Sahabi ka ji dai yadda abubuwa suke gudana musamman dai game da gwamnatin shugaban kasa da gwamnatin jam'iyyar APC shekarun hudun farko da na karshe a karshe me kake hangowa ko kuma wace mafita za ka iya haskawa ƴan Najeriya bisa yadda shugabancin yake da kuma sabon gwamnatin da ake dabda rantsuwa
to ni asashe na ƴan Najeriya su dage da addu'a musulman mu da kristocin mu dage mu roki Allah domin akwai matsalolin da tsakani da Allah sun wuce na gwamnati ta fitar da yanda za a magance su sai dai kun mu kowanne ya gyara halayen shi ya gyara kanshi amma fa matsalolin da shugaba ya kamata ya gyara malam Lol Isa Ikara matsalolin nan akwai su da yawan gaske misali zan baka shugaban kasa shekara hudun da ya wuce in ka je ka lissafa za ka kusan shekara ɗaya yayi yana yawo idan ya maimaita wannan fa akwai matsala yanzu akwai power project da ake a Mambila na arewa ne akwai aikin da aka yi a Baro yaudaran matalaka aka ce an je an kaddamar wanda yanzu da aka yi bice sai aka gane me yasa jirgi bai zuwa Baro sai aka ce ai ya shatte kun har yanzu ba a yi ba gini kawai aka zo aka yi a gefe so kaga duk wannan matsaloli ne yanzu titin da ake daga Abuja zuwa Kano ko kashi 20 har yanzu Lagos sun ce ba a ba su ba kullun mutane mutuwa suke a hanyar nan saboda aikin shekara nawa zai ana yi ga rashin aikin yi karuwa yake arewacin kasar nan abinda nake fata shine shugaban Umaru Buhari ya kalli matsalolin mu na arewa yanzu a budget din shekarar 2019 abinda ayyukan da zai mu kudi yafi na arewa yanzu ana ta rade radi ministocin shi kanshi da ya bada ɗan kudi tunda yanzu bai fadi ba amma an fara hasashe a ce ai an ga sunan wani yanzu ɗan kudi wanda ya nada sun fi ɗan arewa
to ku so ku ce kawai arewacin za a aiki banda kudin da su ma sun zabe shi
ai Najeriya yadda Najeriya take idan yau ka duba abin da Goodluck Jonathan yayi mai yanke shi musamman jahar shi na ɗaya daga cikin jihohin da suke fama da talauci amma a yau jihar shi in kana neman jihohi da suka dogaro da kansu wanda mutanen kasar akwai abin da Turawa ke cewa Human Development Index arzikin ɗaiɗaikun mutane bayan su sun daga to kai mutanen ka na arewa duniya ma ta tabbatar suke da headquarters jahilci me kai musu babu yanzu ka diba abin takeici CBN Governor Emefiele an ce ba a taba gwamnan babban banki a Najeriya wanda ya banna irin shi ba amma saboda yana ba ni gindin shi dala yanzu shugaban Muhammadu Buhari ya kara mishi shekara 5 ba tunda aka fara siyasa nan cinan zuwa yau ba a taba samun gwamnati da ya banna irin shi kuma a taba samun gwamnati da aka ba su biyu ya shekara 10 ba sai shi to ina gaske shugaban Muhammadu Buhari
a ƙarshe wani sako zaka aiki wa ita wannan gwamnati na ganin an samu maslaha akan irin abubuwan da ka nuna
a ƙarshe abinda zan so in dai za su saurara sako ne kamar yadda kace gwamnatin nan su ji tsoron Allah musamman na gindin shugaban Buhari da ake kuka da su
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma bari mu je ga ci gaban tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra yayi da Ismail Aminu Danja malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria ya kuma fara da tambayar kamar haka
amma ana mamacin aicewa duk da wannan bayani da kai na nasara a bangaren aikin gona kuma ana tafama da yunwa a ƙasa
eh ai a hankali ake gyara ƙasa idan ka duba ina wannan bangama ma ba ai da in ka ga lokacin da ya shigo akan abincin ya hau sosai saboda an kulla bodoji da sauransu an ba a shigo da shi to amma yanzu ka duba ka ga yanda abincin farashin shi bai karuwa bai hawa sama ya sabko sosai yayi kasa talaka yana wadatuwa to kaga yana nuna ma alkhairan da aka fara samu daga cikin wannan tunani da aka yi to kaga anan ne zai nuna ma idan aka shiga ita kaman harkan gona ne takin yazo ya siya kaga saida takin akwai masu saida wanda ba manoma bane za su samu kuɗi idan ana siyan taki da yawa ne saida kayayyakin magani wanda su ne ayan agrochemicals kenan za su samu kuɗaɗe mai shi yin noman zai samu kuɗi mai yin haro zai samu kuɗi mai yin ainihin aiki a cikin gonan in mutane aka yawaita ana yin wannan za a samu kuɗi in an gama wanda zai zo ya dauki hatsin a hidda ta daga cikin gona za su samu kuɗaɗen shiga idan ka gama wanda za su dauka su tafi ai a sa ta cikin buhu wato packaging za su samu kuɗi wanda za su dauka su kai ta ai safararta wato transportation nata safara nata za su samu kuɗi su ɗan gidan mai in sun zo wanda za a dinga yawan siyan mai don za a yi wannan za su samu kuɗi idan aka hita da ita wanda suka yi safara wanda za su je su saida idan za ka ci kasuwar sama ne ko za ka ci kasuwar ƙasa ɗan kasuwar ƙasan akwai ɗan kwamasho ɗan wane ne za su samu kuɗi in kasuwar sama kake ci ta kamfani kaga kana ba kamfani da za a samu kuɗi ita wannan kamfanin za ta yi abubuwa kala-kala akwai mai yin abincin kaji akwai mai yin ainihin kaman mai wanda suke tatsa hatsi su fadda mai da sauransu ba za ka iya irga adadin mutanen da za su yi ta shiga ba suna samun kuɗin shiga in sun samu kuɗi za su tafi su kai kasuwanni ɗan kasuwa za su samu kuɗi in sun samu wannan kuɗin za su tafi su biya ma 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta idan suka biya kaga za su samu kuɗi 'ya'yansu za su samu to haka ake faɗaɗa tattalin arzikin ƙasa wannan kawai ɓangaren noma ke na wanda baka ɗin a noman karan kanshi za ka shiga abubuwa da dama
amma ka ce akwai akasi a irin abubuwan da kake ganin guda ukun da gwamnati ta sa gaba wani ɓangare ne kake ganin an samu matsala
bari ba za ka so mu gama da nasarorin da aka samu ba, to sai mu shiga kamar in ka shiga wannan kaga tattalin arziki ne, akwai abubuwa da sauran, akwai abubuwa da yawa wanda zaka iya duba. Nan noma kadai fa ka gani, ba mu ma shiga bangaren abin da ya faru a tafkin Chad ba, abubuwan da ya faru da sauransu, da yanda ruwan yake, da abubuwan da ake yi na fada da tattalin arziki. Ba mu shiga abubuwan da ake na barayin gidaje ba, ya ake yin gidaje a kowace jaha da aka taso a yi gidaje, aka samu jahohi 30 da an fara an yi wannan, da shi ma zaka ga ana yada tattalin arziki ta nan. Ba a shiga abin da ya shafi wuta ba, ba a shiga abin da ya shafi kasuwanci ba, kananan masana'antu, ba a shiga abubuwan da suka shafi tallafi guda 8 da aka hidda, wanda suna cikin bangaren CBN ne ma kadai nan, wanda ake wanda mutane su je samu tallafi ko su samu bashi ko wani abubuwa na tattalin arziki ba. Wannan bangaren ainihin tattalin arziki kenan, tunda takaice ne. In ka shiga harkan tsaro, tsaron nan ya kasu kusan kashi-kashi, abinda ya kamata mutane su dan yi nazari a kai kenan. Akwai tsaro wanda zaka ce ake ce ma tsaro na cikin gida, shine internal security. Akwai kuma national security, tsaro na gama gana na gama kasa. To shi wannan tsaron na gama kasa, idan kasa na fuskantar tashin hankali na yaki, to akan dan sassauta akan tsaron cikin gida a gama da wancan, saboda wancan zai iya yaga kasar ko ya ballata ko wani abu makamancin wannan. To shi yasa gwamnatin mu a tunanin mu ko a mahangan mu da muke kallo ta wani madubi, muke ganin suka fi ba wancan tsaron na gama garin kasa ba na cikin gida muhimmanci ba, duk da muna da korafi akan cikin gidan. Aka gama da shi, aka rage kaifin da ake samu na ta'addancin da ke bangaren arewa maso gabas, wanda ya so ya cinye kasar gaba daya, ya so kuma ya zo ya dinga shigowa, ya dinga shigowa, ya cinye kasar, ya kwace wasu wajaje, ya zamana ma ba sa cikin Najeriya. To kaga an samu nasara a wannan fagen na tsaro na gama gari, wanda aka ce shine national security. An kuma samu matsaloli a tsaron cikin gida wanda za mu shigo, an kuma samu nasarori a ta bangaren hancin hanci da rashawa, amma samu shi ma kalubale. Dan nasarorin da aka samu shine, wato an samu kudade da ba a taba samu ba a tarihin Najeriya, wanda aka kwato daga cikin waɗanda suka ma kasa, wato ta'annuki da zagon kasa. An samu kudade mafi yawa, an samu kuma waɗanda aka kama aka kai su kotu aka gurfanar da su fiye da yanda ba a taba yi ba a ainihin cikin kasar, wanda sai ka bididdigi, ka tahi kotuna, ka tahi wajen ainihin EFCC, zaka samu waɗannan bayanan. Matsalar da gwamnatin ke ciki ba ta fito da abubuwan sosai, mutane na sani, sai kai ne bincike ka bi sosai zaka iya samu.
To masu sauraro, shirin yau da gobe kenan na yau. Ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da engineer mu na yau Mr. Nelson Lopes, tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa,
Muhammad Hafiz Baballe.
Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa sai gobe idan Allah ya kai mu.
Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Mu kada tayi, mu bar gaminanci, da bambanci. Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Da Hausa da Yarba da Igbo a Nigeria, Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Mu
idan kana fata ko idan kana bukata ka zo bar ni ku zauna Najeriya kasa da yan uwa da yan uba da yan idan kana fata ko idan kana bukata ka zo bar ni ku zauna Najeriya